sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu a VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce da Ladan Ibrahim Ayawa daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 16 ga watan Disamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
So, bayan shekaru uku da kulle bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, yanzu haka an bude wannan bakin iyakar. Yanzu haka an kaddamar da kwashe mutane da ake yi, an dakatar da kwashe mutane da ake a birnin Aleppo wanda hakan ya rutsa da dubban jama'a. Kasar Pakistan ta ce ba za ta damu ta tattauna da zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ba akan yancin likitan nan da ke tsare wanda ya taimaka wa Amurka ta kai ga nasarar kaiwa ga Osama bin Laden.
Kanin labaran kenan. Masu kula da lamura suna ci gaba da tsokaci kan batun tantance wanda zai shugabanci hukumar cin hanci da rashawa a Najeriya da ake cece kuce a kai.
Idan muka dauki sassa-sassa daban na tsarin mulki sun yi magana akan cewa a sanya kasa gaba akan duk wani mataki da ake so a dauka.
Muna kuma da rahoto kan wani tallafi da kungiyar tarayyar Turai ta bada a jamhuriyar Nijar da nufin inganta rayuwar talakawa, sai kuma wani yunkuri na daidaita kawun ma'aikatan 'yan sanda a Najeriya. Mahmud Lalo zai shigo da shirin Duniya Amurka wanda a yau za ku ji bayani kan taron da aka gudanar a nan birnin Washington da ya haɗa kan ƙwararru a fannoni da dama daga ƙasashen nahiyar Afirka. Za ku ji dalilin taron. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Bayan shekaru uku da kulle bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, yanzu haka an buɗe wannan bakin iyakar, wanda hakan na nuni da cewa wata babban nasara ce aka samu akan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga ƙasar Kamaru, Moki Edwin Kindeza, ya ce jami'an tsaro na ƙasashen biyu su ne suka gana inda suka sake duba tsaron ƙasashen biyu, musamman abin da ya shafi bakin iyakokin ƙasashen. Jami'an suka ce an samu raguwar barazanar da 'yan ta'adda ke yi biyo bayan sintirin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashen biyu ke yi a wannan yankin, a wannan bakin iyakan, wanda hakan ya fatattaki ƙungiyar ta Boko Haram. Suka ce bakin iyakan ƙasashen biyu yanzu yana buɗe tun daga watan da ya shige aka fara wannan aiki. Shugaban rundunar sojojin Najeriya a wajen wannan bikin buɗe bakin iyakar, General Abba Muhammad Dikko, ya ce ba wani kyakkyawan kasuwanci da za a iya gudanarwa idan ba wadataccen tsaro. Ya ci gaba da cewa irin haɗin kan da aka samu tsakanin ƙasashen biyu ya taimaka ƙwarai da gaske wajen samar da nasarar korar 'yan ƙungiyar Boko Haram a wannan wuri. Daga ƙarshe ya ce nasarar korar 'yan ƙungiyar Boko Haram zai taimaka wajen ganin 'yan gudun hijira sun samu damar komawa garuruwansu na asali. To, a cikin shekarar 2009 ne dai ƙungiyar ta Boko Haram ta fara gasawa mutanen jihohin gabas maso gabashin Najeriya aya a hannu. Yanzu haka an dakatar da kwashe mutane da ake yi a birnin Aleppo, wanda hakan ko ya rutsa dubban mutane. An ce an ji ƙarin fashe-fashen wasu abubuwa a kusa da ayarin da ke tafiya sa'ilin da ake aikin kwasan mutane a suna barin babban birnin. Wasu kofin yaɗa labarai na cikin gida a ƙasar sun ce 'yan tawaye ne suka karya alkawarin da aka cimmawa da su da gwamnati. Don haka yanzu ba wanda zai ce ga lokacin da za a ci gaba da wannan aikin kwashe mutane. Tun farko dai shugaban ƙasar Rasha ya faɗa cewa ƙasarsa tana aiki kafaɗa da ƙasar Turkiyya domin ganin an samar da wani zagaye na tattaunawa akan yadda za a yi sulhu a Siriya da zumar ganin an samu hanyar dakatar da buɗe wuta na dindindin. Sa'ilin da yake magana a yau Juma'a, sa'ilin da ya kai ziyara a Japan shugaba Vladimir Putin, ya faɗa cewa shi da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan sun tsara cewa za a tattauna da gwamnatin ƙasar Siriya da 'yan tawaye, wanda ake hasashen tattaunawa ta kasance a babban birnin ƙasar Kazakhstan, wato Astana. Wannan kalami nasa dai ya biyo bayan yunkurin da yawan fararen hula ke yi ne na barin birnin bayan da aka cimma yarjejeniya da ƙasar Rasha da Turkiyya, wanda suka shirya har ma ya fara aiki kafin ya ruguje. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta ce ba za ta damu ta tattauna da zaɓen shugaban ƙasa Amurka ba Donald Trump akan 'yancin likitan nan da ake tsare da shi da ya taimaka wa Amurka ta kai ga nasarar kaiwa ga Osama bin Laden. Likitan mai suna Shakil Afridi, wanda yanzu haka yake zaman gidan yari na shekaru 33 a kasar ta Pakistan akan cin amanar kasa. Sai dai Amurka ta yi Allah wadare da wannan hukuncin da aka zartar akan wannan likitan, tana cewa bai masa adalci ba, haka ya sa a kodayaushe take neman a sake shi. Yanzu kasar ta Pakistan ta ce a shirye take ta ga an ci gaba akan wannan batu domin kawo ƙarshen wannan maganar. Hadimin ministan harkokin waje na kasar ta Pakistan Tariq Fatemi shine shedawa sashen Urdu na wannan gidan rediyon cewa Pakistan a shirye take ta tattauna da Amurka kan batun wannan dan taliki. Yace kasar ta Pakistan ba tana rike da Dr. Shakir Afridi bane domin kashin kanta. Sai dai ana kallon shi Afridi a matsayin wani babban jangwarzo na irin taimakawa da yi wa hukumar leƙen asiri da ta samu cikakken bayanin da yasa aka tabbatar Osama bin Laden ne kuma har aka kai gare shi. Prime Minister Japan Shinzo Abe shi da shugaban Russia Vladimir Putin sun kwashi kwanaki biyu suna tattaunawa ba tare da cin matsaya ba akan abin da ya shiga tsakaninsu na bakin iyaka, wanda rashin jituwan ya samo asali ne tun lokacin yakin duniya ta biyu. Shugabannin biyu sun kawo ƙarshen ganawarsu ce a yau Juma'a bayan da suka kwashi kwanaki biyu suna tattaunawa a kudu maso yammacin ƙasar ta Japan. Sai dai a babban birnin ƙasar ta Japan, 'yan sanda sun yi ƙoƙarin hana masu zanga-zanga kusantan wajen gudanar da wannan taron shugabannin. Masu zanga-zangar dai suna neman ƙasar Trash ce ta mayar mata da yankin kudancin tsibirin Kuril da ke yammacin Pacific, wanda sojojin Soviet suka kwace a lokacin ƙarshen yakin duniya na biyu, wanda hakan ya tilasta 'yan Japan har su 17,000 barin muhallinsu. Tun daga wannan lokacin ne dai ƙasashen suka cimma yarjejeniya akan wanda ya mallaki wannan tsibirin. A Tokyo dai shugabannin sun tattauna akan yadda za a cimma matsaya tare da samar da hanyar da za a bunƙasa harkokin tattalin arziki a wannan yanki.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da labarin faro takwan a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce kan batun kin amincewa da Ibrahim Magu a matsayin wanda zai jagoranci hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar da majalisar dokokin ta yi. Abin da ya sa waɗansu ke ganin cewa bai ta da kullin siyasa ne, wakilinmu Madina Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton.
Duk da ma gwamnati ta janye tuhumar saraki da sauran shugabannin majalisar dattawa da amfani da dokar bogi wajen hayewa mukamai, wannan rade-rade shine tunanin mai sharhi kan lamuran siyasa Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe.
An yi maganganu masu dama wanda har yanzu maganganun nan suna ta yawo, ba a samar da wani tsayayyen maslaha akan ina aka dosa akai ba, ko me yasa yancin abun nan da aka yi wani mataki aka dauka sai zamana kaman wasu suna tunanin su ko suna so su fi karfin doka, ko dan kasancewansu ƴaƴan jam'iyya, ko dan kasancewansu bamu sani dai a wani matsayi ba. Kuma EFCC nan dai wannan shine aikin ta, kuma da an dauka abun barai wanda suka yi ci akan maganar lamurin da yadda suka ga an yi waje da shi akan wasu ƴan abubuwan da ba su ne ba, to yazo shugaban kasa ya kawo nan kuma ga kaman da alamar yana da shirye zai yi aikin ko an dan fara aikin, to wannan yasa ina tabbatar miki mutanen nan sun zama na jikinsu ya dau harami na tunanin cewa me makomar su a cikin wannan yaki da cinci da rashawa a karkashin Magu.
Masanin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce kamata yayin majalisa ta dubi bukatun kasa da doka wajen tantance Ibrahim Magun.
Dole mu yi la'akari da bukatun kasa a duk lokacin da za a yi wani abu. Idan muka dauki sassa-sassa daban na tsarin mulki, sashe na 13, sashe na 36 da sashe na 45 sakin sashe na A, duk idan muka dauki waɗannan sun yi magana akan cewa a sanya ƙasa gaba akan duk wani mataki da ake so a dauka, wala Allah na bangaren dan majalisa ne ko bangaren masu zartar da shari'a ne ko bangaren masu zartar da gwamnati, wato sashen shugaban ƙasa, a tunanin kishin ƙasar nan. Idan kishin ƙasa kuma ake mawa Ibrahim Magu, kowa ya sani ya nuri rawar gani, ya yi kokari a dan lokacin da yake rikon ƙwarya din nan na hukumar yaki da cin hanci da rashawa. To saboda haka nuna mashi cewa an yaba da kokarin da yake shine a tabbatar mashi da wannan mukami na dindindin, domin akwai wasu abubuwa waɗanda suke ba zai iya daukan mataki akan su ba. Akwai iyaka wadda take tsare dokokin ƙasa, ya tsaya mashi wanda ba zai iya wuce wannan kangin ba idan ha ba a tabbatar mashi da wannan abu ba.
To menene hujjar majalisar dattawa na kin amincewa da Ibrahim Magu? Wannan ita ce tambayar da nayi wa mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi.
Abin da ya faru shine mun samu security report saboda dama can kowa wanda zai zama zai rike mukamin gwamnati. Mukamin gwamnati mai zafi irin wa'annan saboda wajibi ne ai wannan binciken na kan kowa. To sai suka turo suka kawo maganganu masu yawa bisa wa'annan mutanen musamman shi Ibrahim Maku. Sun ga akwai dan matsaloli wanda report din su ya nuna haka. To sai muka dubi wannan muka ce dama in har aka kawo dan tsokaci irin wa'annan lalle ya zama wajibi akan mu dakatar da wannan tantancewan sannan mu maida al'amarin zuwa ga shi shugaban kasa don ya sake duba ya san abin da zai yi.
Ibrahim Magudai ya karbi shugabancin hukumar ne a hannun Ibrahim Lamurde wanda shi ma ya sha takaddama da majalisar dattawan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, har yanzu dangane da harkokin mulki da a Najeriya ana kukan targaɗe sai ga karaya domin ko hukumar fiton kayayyaki wato custom ta Najeriya yanzu haka ta ƙara kuɗin fitan motocin alfarma da wasu na ɗaukar kaya da kashi 100 sabanin kashi 30 da ake biya a da ko kuma a halin yanzu. Yadda kuma kamar yadda aka sani ta ba da umarnin rufe duk wasu haƙoƙin shigo da kayayyaki musamman motoci daga ƙasashen waje. Za mu kawo muku rahoto a cikin wannan a nan gaba a cikin shirye-shiryen namu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Domian Chukwu ya bayyana cewa daga yanzu za su riƙa kama duk wani ɗan sanda da aka samu yana karɓar cin hanci daga hannun waɗanda ake kamawa da waɗansu laifuka. Kwamishinan ya bayyana haka ne yayin da ya ƙaddamar da shirin gyara hali da ake kira canji zai fara daga kaina. Ya kuma kasance jami'in tsaro na farko da ya ƙaddamar da wannan shiri. Wakilin Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ci gaban rahoton.
An ƙaddamar da wannan shiri ne da a tsakiyar birnin Maiduguri inda ake kira post office wanda ya samu halartar kusan dukkanin jami'an da ke aiki a jihar da 'yan jaridu da dai sauran al'umma da ke aikin kwayar da kawunan jama'a. Mr. Damian Chukwu ya ce za su hukunta duk wani jami'in ɗan sanda da suka kama na karya doka wajen gudanar da aikinsa ko kuma karɓar cin hanci ko na goro a wajen jama'a.
Bail is free. Bail is free everywhere. In fact, after this launching.
Ya ce bail kyauta ne a ko'ina kuma bayan ƙaddamar da wannan shiri za mu kafa wasu bayanai yadda za mu nuna jama'a cewa bail kyauta ne a duk inda mutum yake.
We know that some policemen go out of their way to ask for money when they want to grant bail. I want to tell the whole world this opportunity that bail is absolutely free.
Ya ce duk da cewa mun san wasu jami'an 'yan sanda suka bi ta hanya don tambayan kuɗi a wajen jama'a idan suna so su ba da bail, amma ina so in shaida duk duniya cewa ba da bail kyauta ne, kuma idan har wani ya tambayi kuɗi don karɓan bailin wani na riga da na ba da nambobi na ga jama'a, a kira ni a shaida min, lalle za mu ɗauki matakai a kai, cewar kwamishinan 'yan sanda. To wai ma wani irin mataki ne rundunar 'yan sandan za ta ɗauka game da duk wanda ya karya wannan doka?
Ranging from reduction in rank to dismissal.
Ya ce za mu ɗauki mataki mai tsanani kama daga rage mukami har ma zuwa kora idan ta kama. Dr. Muhammad Blamade shi ne kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar Borno wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar Honorable Kashi Shettima a wajen wannan taron. Ko ya suke kallon wannan sabon take na canji zai soma daga kaina?
Mu ne wanda yake da muhimmi da kuma faranta ciki a ce su Nigeria Police su suka soma wannan taken a Borno State. Musamman ma da kowa ya san yadda ake mutane suke kallon police a kasan nan, ana ganin su ne wanda in za a canza su ne ya kamata su canza, kuma saboda haka abu ne mai wanda ya faranta mana zuciya akan cewa su suka fara wannan abin a jihar Borno.
Na kuma tambayi wasu mahalarta taron da suke kallon wannan sabon take na canji zai soma daga kaina ko ya Allah zai iya haifar da da mai ido kuwa.
Sunana Alhaji Umar Adam Kolo. Change begin with me. Yanzu misali kai kanka yanzu aka tambaye ka yadda kake tafiyar da gidanka daga kan ƴaƴanka zuwa matarka matanka sai an samu matsala, saboda haka wannan abu yana son adalci, yana son kula da kuma daure niyya a rai ba wai mu fada da baki ba in ba ka abun ba zai aikatu ba
sunana Ahmed Ashemi so mun zo yau mun kaddamar da wannan canji zai kawo ci gaba da arziki da kwanciyar hankali a kasa da zaman lafiya
a sunana barista Khalifa Balarabe Usman canji ba iska ba yake ba yar za samu canji da ake bukata canjin nan dole sai mun canja dabi'ar mu ta yadda zamu bi doka zamu bi dabi'a zamu zamanto muna da ladabi ga shugabanni da sauransu madigar kai dan adam baka canja ba babu ne zai canja baka
kana gani kamar wannan take zai daure
insha Allah
wasu mahalarta taron da ya gudanar a garin Maiduguri jiya kenan na canji zai soma daga kaina tarandaran yan sandan jihar Borno ta soma kaddamarwa wanda mahalarta alƙawarin hukunta duk wani jami'in dan sanda da ya karye wannan sabon take na canji zai soma daga kaina wajen karban kudi a hannun jama'a ko kuma tursasawa jama'a wani abin da ya karyawa doka Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To bari mu rufe taskar rahotannin namu a Jamhuriyar Niger inda kungiyar tarayyar Turai ta tallafa wa kasar da sama da kudin euro miliyan 100 da nufin tallafa wa inganta rayuwar talakawa a fannoni daban-daban kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aika mana.
A cikin wata sanarwar da aka aike wa 'yan jarida, ofishin wakilcin kungiyar tarayyar Turai a Niger ya bayyana cewa kungiyar ta EU ta tallafa wa wannan ƙasa da miliyan 107 da dubu 500 na euro, kwatankwacin miliyan 70,000 na kuɗaɗen sefa domin samar da mulki na gari da yaƙi da talauci. Sanarwar ta ce tuni aka zuba waɗannan kuɗaɗe a asusun bitalmanin ƙasar Niger a jiya Alhamis 15 ga watan Disamba a matsayin gudunmuwar da ta shafi tsarin kasafin ƙasar Niger na shekarar 2016 inda shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ke kammala wata ziyara a birnin Brussels a yau Juma'a. Tuni dai kungiyar EU ta fayyace tsarin da za a bi wajen amfani da waɗannan kuɗaɗe inda ta ware miliyan 26.2 domin samar da wadatar abinci da ayyukan bunƙasa noma yayin da za a kashe miliyan 15,000 na kuɗaɗen sefa domin tanadin cimaka a rumbun tsumin ƙasar wanda za a taimakawa jama'a a lokacin rani sai miliyan 16.2 na sefa domin ci gaban ilimin yara yayin da za a yi amfani da miliyan 7.9 don inganta sha'anin shari'a da batun tsaron cikin gida sauran miliyan 25.6 na sefa za a saka su a wasu sauran muhimman fannonin rayuwa in ji wannan sanarwa. Wannan tallafi ya biyo bayan tantaunawar da aka yi tsakanin bangarorin gwamnati da tarayyar Turai kuma yana matsayin wani bangare na bukatun da ke kunshe cikin tsarin kasafin shekarar 2016 kamar yadda kwamishinan ayyukan ci gaba na tarayyar Turai Neven Mimika ya alkawaltawa kasar Niger a yayin ziyarar da ya gudanar a wannan kasa a watan Nuwamba 2015 in ji sanarwar. Wannan tallafi na kungiyar EU na zuwa ne a wani lokacin da kasar Niger ke fama da matsin tattalin arziki lamarin da a dalilin sa dubban malaman makaranta suka tambayo gwamnati bashin albashin watanni akalla 3 a wasu yankunan kasar. Kodayake a baya-bayan nan hukumomin na Niger sun dauki alkawalin sabke wannan nauyi kafin karshen shekarar 2016. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai dan farin gobe kullum wani ke ka ba gura wanda duk Allah ya ce a san shi ka zan kowa baya koyi shi Allah ka no ba san mu amma ba sanin nan ba na aibu ba mun ba mu ka taro ga hanya ba
haka yake. To idan mai sauraro yanzu ya lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 10:20 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne masana daga fannonin ilimi daban-daban kan nahiyar Afirka suka yi wani taron ƙarawa juna sani a nan birnin Washington DC. waɗanda suka fito daga ƙasashen Turai da nan Amurka da kuma waɗanda suka fito ma daga nahiyar ta Afirka. Taron da ya hada da masana masu nazari a fannin al'adun Afirka da harsunan nahiyar da masana a fannin arzikin ma'adinan ƙarƙashin ƙasa da kuma waɗanda suka kware a fannin zane-zanen tufafi. Abokin aikinmu Nazir Ahmad Hausawa ya samu halartar wannan taro, ya kuma zanta da wasu mahalarta taron da dama waɗanda suka mai bayani kan muhimmancin wannan taro. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani. To da farko dai abokin aikin nawa Nazir Ahmad Hausawa ya fara tattaunawa ne da Farfesa Ali Mumuni, wanda ya samu halartar taron daga Jami'ar Mara'i da ke Jamhuriyar Nijar, kuma ya fara da tambayar shi ne kamar haka.
Wani irin abubuwa masu muhimmanci ka gani a wannan taron tun da kasancewar ka zuwan ka na farko wannan taron?
To gaskiya na ga abu mai muhimmanci, sanda na ga cuɗayya da mutane, na gaisa da mutane daga ƙasa daban-daban-daban. So wannan shi ne babban alfahari da zan ce wannan taro ya bayar, saboda ya sa mutane duka nan kusa da na nesa sun haɗu wuri ɗaya. So wannan babban alfahari ne ga wannan taro a gani na yi.
Wani abu ne mafi muhimmanci da zaka iya faɗa mu masu sauraron mu dangane da wannan taron shi kan shi ga abin da shafe mu ƴan Afirka?
To tun da dai mutane suna zuwa da kasidu daban-daban, kasashe daban-daban, ina ga yana da kyau abinda nake gani mutane lalle kai akwai abubuwa da yawa ana faɗa a baki, amma babban abu da muke so mutane su gane shi ne a aikata. Don wannan abubuwan ana yin shi ko da yaushe, min yawanci ana bincike amma ana ajiyewa ƙarƙashin tebur. So babban abu da nake nufi shi ne mutane su la'akara yawancin abin da ta kamata a je a aikata su a Afirka. Mun ga mutane nan sosai, idan ka zo ka bar Afirka ka zo nan sai ka ga wasu abubuwa wanda aka bincika a can wanda a can ba za ka same su ba, sai ka zo nan a zauren kungiya jami'o'in su a banga za ka gani.
Yin aiki da abin da ake koya kenan ita ce shawarar da Farfesa Ali Mumuni ya bayar yayin taron ƙarawa juna sani kan nazarin fannoni daban-daban na ci gaba a nahiyar Afirka da aka yi a makon da ya gabata a nan Washington DC. To Farfesa Rudolf Gadio malamin jami'a ne a nan Amurka da ya kware a fannin nazarin al'adu da harsunan nahiyar Afirka musamman ma harshen Hausa, shi ma ya yi wa Nazir ƙarin haske dangane da wannan taro.
To wannan taron kaman wuri ne inda munin haɗuwa ne, muna haɗu daga bangarori daban-daban, kowa yana da irin bangaren ilimin nasa kaman tarihi ko rubutu irin rubutaccen waƙa ko ilimin addu'a, anthropology ko ilimin harsuna, linguistics da sauransu. Amma a nan kowa ya zo saboda yana yin bincikensa ko bincikenta a kan Afirka ko a cikin wani bangaren Afirka. Kuma in naje kaman misali wani taron ƴan harsuna haka, ba dole in sami wani irin mai sanin harkokin Afirka ba, amma a nan dole in same shi. Kuma ni dan ilimin harsuna ne, zan sami wani dan tarihi ko wani dan ilimin siyasa haka, kuma akwai irin dangantaka da zamu ci gaba.
Farfesa Rudolf Gaudio kenan. To shi ma Farfesa Saliu Maiwada ƙwararre a fannin zane-zanen tufafi daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya, cewa baya ga harshe, tufafin da mutum ya sa na iya nuna muhimmancin al'adar da yake wakilta, wanda hakan yasa ya je wajen wannan taro da tufafin Hausawa.
Ka wannan abin da muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma zai ba mutum dama a yadda zai iya tallatar da sana'ar da shi yake yi da kuma harsan shi ko daga ina ya fito da kuma irin tufafin shi. Shi yasa kuka ga na sa kaya irin wanda ban sa ba da ba za ku gane ni ba, saboda shi abokin aikin ka yanzu ya ce ai rigata da ya ga na sa shi sa ya gane ni har kuka zo ku same ni. To kaga dalilin da yasa na fito haka kenan, wanda mutane da yawa sun gamu da ni suna sha'awar wannan kaya.
To har ila yau ga wata farfesa da ta halarci wannan taro.
Sunana Professor Usaina Alidu, ina karantawa a jami'ar jihar New Jersey mai suna Rutgers University. Amma dai gaskiya ni an haife ni a kasar Niger.
To menene muhimmancin wannan kungiyar a gurin masu a gurin dalibai da kuma su kansu malamai da kuma ƴan Afrika?
To lalle dai muhimmancin wannan taro shine a waye hankali akan ilimi game da Afirka, ilimi iri-iri. Mun gani ko ilimin tarihi, ilimin adabi, ilimi na siyasa.
Farfesa Husaina Haladu kenan ta Jami'ar New Jersey a nan Amurka. A taron karawa juna sani da aka yi a nan Washington DC a makon da ya gabata, taron da aka yi domin yin dubi kan aladun nahiyar Afirka. To masu sauraro, a nan shirin namu na duniyar Amurka zai dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taimaka wajen hada wannan shiri, ni Muhammad Lalo nake cewa ku hutun karshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla Nazir din dai bai nisa ba, gashi nan da kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuma su sauraro kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya ce, salam BOA Hausa, fata na gari Lamiri, al'ummar yankin Aleppo na kasar Siriya, Allah ya kawo muku karshen halin da kuke ciki, amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon ya ce, salam BOA Hausa, ne muku fatan alkhairi tare da fatan kun wani lafiya, Allah ya sa haka, amin. Hakika musanyar maganganu, zargi da macece kucin da shugabannin Najeriya ke yi wa junansu san bai dace ba. Daga karshe muke fatan za su maida hankali kan bukatun talakawa da suka zabe su. Sako daga Malam Larwana Sa'idu Gairi a jihar Zamfara, Najeriya. Sai kuma wannan sakon yace, salam BOA Hausa, da fatan kuna lafiya. A yau ina so ku ban dama na yi kira ga ƴan majalisar dattawa da ta tsaya tsayin daka dan ganin ta duba kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya gabatar mata tsakani da Allah. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma sako na gaba wanda yazo daga hannun Arabi Muhammad Gidan Madi da Sha'aibu Diamond Gidan Madi da Abdullahi Ibrahim Saraki Tangaza da Ralwani Shago mai turare Funtuwa duk a tarayyar Najeriya. Suka ce da shugaban kasa Muhammadu Buhari ka sani cewa kasafin kuɗin shekarar da ta gabata na shekara ta 2016 babu waɗanda suka amfana da shi illa manoma da kuma ƴan kasuwa. Da fatan wannan kasafin bana, mu talakawan Najeriya za mu samu saukin rayuwar da muke ciki a halin yanzu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya albarkaci wannan kasafin kuɗi na shekarar 2017. Amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe a yau yace, fatan alkhairi ga ma'aikacin BOA Hausa. Hakika zabar Amina Je Muhammad ƴar Najeriya a matsayin babbar mataimakiya da sabon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yayi. Tabbas hakan yayi daidai. Da fatan za ta yi aikin ta bisa gaskiya da riƙon amana. Kuma muna fata nan gaba ta zamo sakatarin Majalisar Ɗinkin Duniyar, amin. Wasiƙa daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura, jihar Katsina.
To a gaida Nazir, kafin mu ƙarƙare ga wato ga tashin muhimman kanin labarai.
Bayan shekaru biyu da kulle bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, yanzu aka buɗe wannan bakin iyakar, wanda hakan na nuni da cewa wata babban nasara ce aka samu kan yaƙi daga ƙungiyar Boko Haram. Wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga ƙasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindezeka, ya ce jami'an tsaron ƙasashen biyu ne suka gana inda suka sake duba batun tsaron ƙasashen biyu, musamman abin da ya shafi bakin iyakan ƙasashen. Yanzu haka an dakatar da kwashe mutane da ake yi a birnin Aleppo, wanda kan ya rutsa da mutane da yawan gaske. An ji ƙarin fashe-fashe na wasu abubuwa a kusa da ayin da ke tafiya salin da ake aikin kwasan mutane a wannan birnin.
To a gaishe ka masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Kafin mu sallama, bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga abokin aikinmu Umar Faruk Musa domin rasuwar gwaggwansu a birnin Kebbi. Allah ya jikanta da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. John, alheri ke muku, fata alheri.